This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauraro abokai, ki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a 10 ga watan Mayu ne shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Baballe, Amurka ta sake gargadi ma Isra'ila cewa karfata fadada matakin sojin da take daukawa yanzu zuwa cikakken farmaki kan birnin Rafah na yankin Gaza. Dan tawayen hutu dake Yemen sun yi ikirarin kai har-hare biyu na makamai masu linzami a mashigar ruwan Aden kan wasu jiragen dahon kaya. Sannan hukumar zaben Chadi ta ayyana shugaban kasa na wucin gadi Muhammad Idris Dabi a matsayin wanda ya ci zaben shugaban kasa.
Kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da shirin kwashe daliban makarantu dake yankunan dake fama da matsalar tsaro.
Ɗaya daga cikin matakan shine wayannan makarantu mu tabbatar cewa mun tura enough personnel wanda za su yi gaji a wayannan makarantu, wanda za su tabbatar cewa makarantun nan da kuma yaran da suke ciki an tsare su.
Sannan za ku ji cewa a yau Juma'a ne Yarima Hari da Gimbiya Migan daga masarautar Birtaniya za su fara ziyarar aikin soji a Najeriya.
In mun shiga sojin Najeriya gaba ɗaya, shi Prince Hari dai yana ɗaya daga cikin shahararre bane wanda duk inda ya je abin da ya ce yana ba ma muhimmanci da zamancin ana ta yaɗa tashi.
Kama kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikar zai gabatar a wannan makon. Shirin ya tabo rashin jituwar da aka samu tsakanin jamhuriyar Nijar da Benin, sannan kuma ya jiyo ta bakin sanatar Rufai Isa Nahanga da ya raba 'yan mazaɓarsa alkafani da tukwane. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka ta sake gargadi ma Isra'ila cewa karfata fadada kayyadaddan matakin sojinta na yanzu zuwa cikakken farmaki kan Rafah. Wannan karan ba ma saboda fargabar da aka dade ana yi kan makomar farar hula ba kawai, har ma da tsarin dabarar yaƙi. Ra'ayinmu shine ayyukan soji da ake yi a Rafah, musamman ma duk wani babban matakin soji da za a dauka wurin a daga ta ƙasa, la shakka zai karfafa Hamas ne ba Isra'ila ba wajen batun tattaunawa, a cewar mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasa ta Amurka John Kirby ga manema labarai jiya Alhamis. Kirby ya ce Yahya Sinwar, wani jagoran Hamas wanda aka yi imanin cewa a yanzu haka yana boye cikin wani rukuni na hanyoyin ƙarƙashin ƙasa a Gaza, ba zai ga dalilin wata tattaunawa ba muddin aka sake samun mace-macen farar hula da yawa a Gaza. 'Yan tawayen hutu da ke Yemen sun yi ikirarin kai har-hare biyu na makamai masu linzami a mashigar ruwan Aden kan wasu jiragen dakon kaya masu dauke da tutar Panama, amma ba su yi wata barna ba. A halin da ake ciki kuwa, wani mai ba da shawara ga shugaban addinin Iran ya yi gargaɗi cewa Iran na iya kirkiro makaman nukiliya muddin ta yanke shawarar yin hakan. Waɗannan kalamai na jiya Alhamis, waɗanda mai magana da yawun rundunar sojin Yemen Brigadier General Yahya Sari da kuma tsohon ministan harkokin wajen Iran Kamal Harrazi suka furta, na zuwa ne a daidai lokacin da aminan Hamas ke ci gaba da matsa lamba ma Isra'ila saboda ci gaba da yakar kungiyar mayakan a zirin Gaza. Sari ya yi ikirarin su ne suka kai hari kan jiragen ruwa na MS Diago da MS Gina. Shi kuma Harrazi an ba da rahoton cewa ya gaya ma kafar labarai ta Al Jazeera cewa a shirye Iran take ta canza matsayarta kan nukiliya muddin aka yi barazana ga tsaronta. Hukumar zaben Chadi jiya Alhamis ta ayyana shugaban ƙasa na wucin gadi Muhammad Idris Dabi a matsayin wanda ya ci zaben da aka gudanar ranar 6 ga watan Mayu kai tsaye da sama da kashi 61 na ƙuri'un da aka kada tana mai amfani da sakamakon wucin gadi duk wanda yake babban mai kalubalantar sa ya ayyana kansa shima a matsayin wanda ya ci zaben kasar Chadi mai gwamnatin mulkin soji ta zama ta farko cikin kasashen da aka yi musu juyin mulki a yankin Afirka ta yamma da kuma yankin Afirka ta tsakiya da ta koma tafarkin demokradiyya to amma wasu jam'iyyun adawa sun koka kan magudin zabe yayin da zaman daddarke karuwa an girke jami'an tsaro a manyan mahadin hanyoyi na injini na babban birnin kasar gabanin sanar da sakamakon zaben
to madalla an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu daga Najeriya ganin yadda ƴan bindiga ke yawan huce haushi a makarantun jihar Kaduna ya sa gwamnatin jihar sanda shirin kwashe ɗaliban makarantu da ke yankuna masu matsalar tsaro don haɗe su da takwarorinsu da ke garuruwa da ke zaune lafiya da nufin kawo ƙarshen sace ɗaliban a makarantu. Gwamnatin jihar ta Kaduna ta ce duk da wannan sabon tsari za ta zuba jami'an tsaro a sauran makarantun da ɗalibai za su ci gaba da karatu. Daga Kaduna, wakilin Isa Lawal Ikra ya aiko mana da rahoto kan wannan batu.
Gwamnatin tarayya dai ita ce ta kaddamar da shirin kare makarantu ta hanyar jibge jami'an tsaro a mafi akasarin makarantun da ke fuskantar barazanar tsaro. Kuma jihar Kaduna na cikin jihohin da ke fama da hararen ƴan bindigan da kan sace ɗalibai. Saboda haka ne gwamna Obasanin jihar Kaduna da shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Kaduna Alhaji Sani Kilaya Wakilta ya ce akalla makarantu 359 ne a jihar Kaduna za a haɗe su da sauran makarantu da ke guraren da babu matsalar tsaro domin gujewa hauhawar hararen ƴan bindigan da kan sace ɗalibai.
Ɗaya daga cikin matakai shine wayannan makarantu mu tabbatar cewa mun tura enough personnel wanda za su yi gaji a wayannan makarantu wanda za su tabbatar cewa makarantun nan da kuma yaran da suke ciki an tsare su. Na faɗa cewa akwai makarantu wanda suna wata area masu zafi za mu min majalisar su sun kai makarantu 300 da wani abu mu haɗa ƙarfi mu kai su wurare domin mu tabbatar cewa wayannan yara sun zama safe.
Babbar jami'a mai kula da shirin kare makarantu na gwamnatin tarayya malama Halima Iliya ta bayyana babban dalilin da yasa gwamnati ta fito da wannan tsari a fadin wannan kasa.
Saboda matsaloli da kasar ke samu akan kaiwa hare-hare to gwamnati ta zo ta zauna in 2021 aka yi shawara to sai aka zauna aka ce to a kasa ya kamata a ce tana da plan mataki na farko to yanzu we are at the stage na implementation na wannan tsari kuma mun rubuta wa jihohin kasa gabaki daya muka ce su bamu duka community wanda yake is vulnerable da kuma makarantu wanda suke da vulnerable saboda intervention din we intend to start with the most high risk communities and high risk schools.
Masana harkokin tsaro irin su Manjuya Shinkomir ta daina ganin wannan tsarin haɗe makarantu farar dabara ce musamman ma ganin karancin jami'an tsaron da ake fama da shi a kasar baki daya.
Duba da karancin jami'an tsaron da kasar nan take fama da su musamman ga ayyuka sun barko musu kota ina sassa daban-daban. Yanzu adadin wayannan makarantu a jihar Kaduna an kace kowace sai an sama mata jami'an tsaro to abu ne ba karamin abu ba wanda yake banda ma maganan kudaden da za a kashe wurin yin hakan su kansu adadin jami'an tsaron ba karamin yawa bane wanda ba za a same su ba irin yanayin sojojin mu da sauran jami'an tsaro ne yanzu. Amma aka kata makarantun aka samar da su a wasu wurare kuma inda wuraren wuri ne wanda ba zai yi wuyan zuwa ga wayansu karin jami'an tsaron da za su kawo mu wayanda aka ke ce dauki ba abu ne mai kyau.
Amma mejo wasu za su ga kamar gwamnati ta nuna takare kenan ba za a iya kula da mutane ba har an raba su daga ruwan su dan su karatu a wasu wurare.
Shi gwamna a jihar irin kokarin da zai yi kenan na tabbatar da tsaro ya ga ya sauke wahalar da za a ce ita kanta gwamnatin tarayya da jami'an tsaron za su sha wurin tabbatar da tsaro domin gaskiya adadin jami'an tsaron mu da irin kayan aikin su yanzu ya ai karantun da za a ce a kai su a kowanne irin wannan makarantun da ake gani sun fita waje ko kuma sun kai wurin da yake akwai barazanar tsaro.
Jihar Kaduna dai ta sha fama da satar ɗalibai daga ƴan bindigan daji tun daga jami'a kama zuwa manyan makarantun gabar sakandare har zuwa sakandare da primary kamar da yadda aka gani ya faru da ɗaliban makarantar kurga a watan 3 shekarar nan da muke ciki. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
To a gaida Isa Lawal Ikara. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
To baballe a tsakiyar watan Afrilu Amurka ta girke makamai masu linzami samfurin ta Mohawk a Philippines wani matakin da Russia da China suka yi Allah wadai da shi. Makamin mai matsakaicin zango na iya isa wuri mai nisan kilomita 1,600. Yanzu dai Russia na cewa tana shirin hanzarta kirkiro makamai masu linzami makamantan waɗannan. A wani bayani a wannan makon, sakataren harkokin wajen Russia ya ce wannan matakin martani ne ga girke makamai masu linzami makamantansu da Amurka ta yi a Turai da yankin wato Asia maso Pacific. William Hill na cibiyar Wilson Center ya ce,
"As an attempt to frighten or to deter
yace ina fassara wannan furucin a matsayin wani yunkuri na tsorata Amurka da Burtaniya da Faransa da sauran mambobin kungiyar kawance ta NATO masu goyon bayan Ukraine waɗanda duk wato wannan duk ba bakon abu bane kawai dai abu ne mai ban haushi hakan ba zai kawo zaman lafiya ba sai dada kawo zaman dadar A ƙarshe wata lauya mai kare tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya wato ta yarfa tauraruwar batsa fina-finan batsa Stormy Daniel ta wajen ayyana ta a matsayin wato matsaryaciya mai zarin son kuɗi yayin da take mata tambayoyi a zaman kotu na jiya Alhamis to amma Stormy ta dage cewa shi Trump ne ya gayyace ta cin abinci a ɗakin otel ɗinsa a shekara ta 2006 amma bai sa an kawo abincin ba sai kawai ya tuɓe ya nemi ya kwana da ita
a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na biyu inda yau Juma'a ne Yarima Hari da Gimbiya Nigan daga masarautar Burtaniya za su fara ziyarar aikin soja a Najeriya inda za su gana da babban hafsan tsaron kasar da duba wasu sojoji da suka ji raunuka a fagen daga a wani asibitin soja na 44 a jihar Kaduna tare da gana da gwamnan jihar da kuma gana da wasu kungiyoyi a jihar Lagos da gwamnan jihar daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina kaina ya hada mana
zai zo Najeriya musamman ya zo ya gansu kuma ya ga sauran ƴan uwansu wanda suka ji ciwo a wajen fagen fama kada ka manta shi ma soja ne kuma ya je har Afghanistan saboda ya san abin da ake nufi idan soja ji ciwo wajen yaki
yanzu dai kusan hankalin duniya kwacecom ya karkato kan Najeriya inda Yarima Hari da Gimbiya Megan na gidan sarautar Burtaniya za su fara ziyarar aikin soja a Najeriya na nemi karin bayani daga kakakin hedkwatar rundunar tsaron Najeriya Brigadier General Tukur Ismail Gusau
to zuwan Yarima Hari da Gimbiya Megan yana dan tarihi kamar wata goma da suka wuce sojojin mu waɗanda suka ji ciwo a fagen fama sun je wurin wani wasannin motsa jiki wanda ake kira investors game wanda shi Yarima Hari shine ya kirkiro da wannan wasannin karon farko kungiya daga Afrika ta halarci wannan wasannin na motsa jiki Najeriya su ne tun na farko daga Afrika da suka je wurin wannan wasannin So a wurin ne suka haɗu da shi Yarima da kuma ita Gimbiyar sai yi farin ciki sosai ganin cewa zuwan su na farko sun samu gwalagwale har da tagulla so ya ji daɗi sosai shi ne masu alƙawarin cewa zai zo Najeriya musamman ya zo ya gansu kuma ya ga sauran ƴan uwansu wanda suka ji ciwo a wajen fagen fama kada ka manta shi ma soja ne kuma ya je har Afghanistan saboda ya san abin da ake nufi idan soja ji ciwo wajen yaƙi ana cikin haka ita kuma matar shi ashe akwai wani bincike da aka yi mata ka san ba Amurka ya ce baka fata ce ta America akwai bincike da aka yi mata wanda ya gano cewa kakanninta na can baya asalin su suna da alaka da gandan Najeriya kusan ma za a iya cewa a Najeriya ta fito amin suka fito
to komai da mai gari mahari da Gimbiya Megan za su yi yayin wannan ziyara har ila yau ga General Gusau.
Idan suka iso za su gana da shi babban hafsan tsaro na kasa General Christopher Musa, bayan sun haɗu da shi za su je Kaduna. A Kaduna akwai asibiti ta soja 44, za su ji su haɗu da sojojin mu wanda ke kwanci asibiti wanda suka samu lalura a sakamakon zuwan da suka yi a fagen fama. Zai gansu, zai gaisa da su, zai musabaha da su, don daga nan zai je ya ga gwamnati a Kaduna, sannan kuma zai sake dawowa nan. Akwai yan shirye-shirye da aka yi mashi nan Armed Forces Officers Mess, don in aka kare kuma zai je Lagos. A Lagos ma akwai wasu kungiyoyi wanda shi kungiyar shi foundation nashi suke alaka da su, kuma suke taimaka musu, suna aiki tare da juna. So zai gansu kuma zai je ga gwamnan Lagos.
Ko menene muhimmancin wannan ziyara ga sojojin Najeriya a halin yanzu? Tambayar kenan da newa tsohon hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, Wing Commander Musa Isa Salman.
Kuma wannan ziyaran da Prince Harry zai kawo, muhimmancin ta shine cewa shi soja a saman waɗanda suka samu wasu raunuka kan aikin da suke yi, wato kulawa ne na musamman. Muhimmancin shiga sojin Najeriya gaba ɗaya, shi Prince Harry dai yana ɗaya daga cikin shahararre bane wanda duk inda ya je abin da ya ce yana ba ma muhimmanci zaman cewa ana ta yaɗa tashi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Najeriya sun tabbatar da cewa maganar tsananin tsamin tsaro a arewacin Najeriya ta kai matukar tikewa.
Wannan lalacewar ta matsalar tsaro ta shiga cikin mu yadda ba mu tunanin ta. Duk wanda ka sani wanda baka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan akai ta, shi yasa muke fama wajen kawo karshen ta.
Ita kuma babban jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya cewa take taranta na kasafa ya kara tabbatar da kirarin da ake yi mata na PDP power.
Duk wanda yake wannan kasar Najeriya bayi zaton wannan taro za a yi a kwashi lahiya ba, to sai aka ga ga wiki ga kuma a ciki zanaujan kuma Allah da iko shi ko uban
game da maganar masgar da wasu suka dinga yi wa sanata Rufai hangan da aka hanga yana rabu likafani da tukwane, kuwa hangan aka hango yana haska cewa ai har ma ya hada da motocin daukar gawa.
Dan na sai likafani yanzu na sai tukunya guda ba ta da yawa ma da ta 3000 da kari wani abu, da kuma likafani 9000 da wani abu. Mun da wannan likafani
waɗannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a yake zuwa. Shiri na 169 a cikin jerin shirin manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ne ke shiryawa. Mai yiwuwa shirin kuma amma na shake matsalar tsamin tsangwama tsakanin Jamhuriyar Nijar da Benin da kowa ya ja tunga ce ta sa masana suka fara luratarwa. Masanin tattalin arziki a Jamhuriyar Nijar Malam Bubakar Idrisa Kado ya ce akwai bukatar janye hana motocin man Nijar wucewa ta Benin da kuma bude border da Nijar ta rufe domin sulhuntawa.
Tsakaninmu da Benin akwai wata komishin wadda aka ce ma Benin Nijar, ya kamata a zamna a tattauna a ga menene matsalar. Tunda harkar ta shahi tattalin arzikin kasa, ta shahi talakawa, ba harkar siyasa bace.
Ai sulhu kowa ya dan sassato sai a samu abun shi ta yi. Dan su horan shi ta kawo sojojin ta ta aje, wannan ba damuwa bane. Mu ma muna yin tambayar shinuwa ko su Rasha su masu aje bazikin su nan tsakanin furancin kinmu da Benin. Mu kawo sojojin mu aje mai mu bude hanya a sulhu, in sun takura muna mu takura musu. Tunda yin horan shi tana da niyyar bugun mu ba sai daga Benin ba, tana akwai hanyoyi da yanda za ta bi. Kaga suna da sojoji Chad, suna da sojoji Gabon, suna da sojoji Cote d'Ivoire. Ko wannan hanyar ta fetar abinda aka kashe ya kai miliyar dolar wajen shida. Su ma Benin da ka wannan barazana bashi sun kaciwo ga bankoki, sun kai hanya tsakanin iyakan mu zuwa wannan farkon wanda suka ce ma na masu yi su ma za su yi asara in suka matsa ya kamata Niger ta tada tawaggata ta ɗan diplomasiya da ma'aikata kwararri wanda suka san yanda aka taya da arzikin kasa a cikin abu tunda yau wannan ruhin hanyar da aka tsakanin mu da Benin ta kawo matsala biya garin masara ya yi tsada abinci ba shigowa daidai kuma ƴan kasuwar mu suna kuka sun ce ga hanya ta togo wai ba ta yi ba mu sani in gaskiya ne ko ƙarya bane
game da cacar bakin tattakar gwamnonin arewacin Nigeria da suka halarci taron tattauna matsalar tsaro a Amurka kuwa shugaban wata kungiya a arewacin Nigeria Komar Abubakar Lawal ne yace suka ce kawai ake ta fama da ita irin ta ƴan adawa
ma'aikatan da suke tsare-tsaren na tsaro a ƙasar Amerika daga yace gwamnoni guda 10 daga bangaren arewa na Nigeria a tattauna yanda za a shi ma'ainin na magana ainin ta'addanci da sauransu aka tattauna komai ya tafi yanda ya kamata kuma suka dawo lafiya bayan sun dawo wasu manya a arewa suka tashi suna ta ainin koke-koke cewa wannan tafiyan da aka yi wannan kuɗi ne da sauransu saboda haka mu muka gan cewa bai dace ba
tsohon gwamnatin jihar Jigawa Sule Lamido abin da ya dage akai shine waɗannan gwamnoni zuwa America da suka yi bayanan da suka yi na harkan tsaro hurumi ne na gwamnatin tarayya gwamna bai da iko da soja bai da iko da police
to mu muna da yakinin da yaddar cewa wannan tafiyan da suka yi akwai dubaru wanda za a tsara wanda ba sai wani ya sani ba wanda muna ganin wannan tsare-tsaren za a samu mafita
sai dai kuma gwamna dukkan Umar Radan jihar Katsina wanda ya limancin gwamnonin zuwa Amurka ya ce ai matsalar tsaron arewacin Nigeria fa ta kai matukar cabewa
wannan lalacewar ta matsalar tsaro ta shiga cikin mu yadda ba mu tunanin ta akwai Bahaushe akwai Bafulatani akwai Sarakai akwai masu unguwanni akwai ƴan sanda akwai sojoji akwai alƙalai akwai masu kuɗi duk wanda ka sani wanda baka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan akai to shi yasa muke fama wajen kawo ƙarshen ta saboda kila wanda kuke kwana ɗaki ɗaya da shi ko zauranka ko gidanka kila yana informant ne ko yana bada bayani to wannan matsalai sai an yaki da ita fama kuma sai al'umma sun bada goyen baya da haɗin kai domin zan baka misali a wani ƙauye a Katsina muka kama wani mai gari ne na al'umma tunda shine wakilin mai garin amma aka bashi naira 700 aka zo aka kashe mutum 30 a ƙauye so kaga irin lalacewar da yankin mu yayi so ya kamata a ce mutane sun bada bayani wanda zai taimaki al'umma dan ba mu san wani abu ba
a siyasance kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger Alhaji Ability ne ke cewa daga jihar Niger ne fa ya kamata shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa ya fito tunda dai an amince mukamin ya zauna a arewa
wallahi jam'iyyar PDP ta nuna ita jam'iyya ne duk wanda ke wannan ƙasar Najeriya bai yi zaton wannan taro za a yi a kwashi lafiya ba saboda kowa na duban yaya tsohon gwamnan Rivers zai je wanda yake kuma minista ne a binnan tarayya na Abuja to sai aka ga wiki ga kuma Atiku Zanaujan ga mutanen wiki ga mutanen Atiku kuma Allah da iko shi ko uffan babu wani tashi hankali a kai
a ina kuke ganin ya kamata a ce shugabancin jam'iyyar nan ta PDP ya koma
an ai cewa Fida Magun da ainihin makarbar shi zai ci gaba da rikon kware har zuwa watan August daga nan ne za a tabbatar a yi zabe to nan mun kira da muke yi anan tunda Allah ya sa wannan abu namu ne kuma a ranar a wajen mitin an ƙara jaddada cewa wannan mukami na North Central kuma mu jihar Niger muna buƙatar a ba mu wannan karkarin wanda kujera na rukun kwariya ya kasance jihar Niger ta karkare dalili kawa jihar Niger bata taba yi ba Benue ta yi ba ɗaya ba biyu ba Plateau ta yi ba ɗaya ba biyu ba Kwara ta yi ba ɗaya ba biyu ba so saboda haka muna duban Niger ko ba komi muna da uban jam'iyya tsohon shugaban ƙasar Najeriya Jalal Muhammadu Ibrahim Badamasu Babangida so muna duban ayyuka ramana wanga karkare na jagoranci a ba jihar Niger mu karkare
shi kuwa dan masa da jan tare Najeriya daga jihar Kanawa sanata Rufai Ahmad Hangan da aka hango yana raba likafani da tukwane cewa yake ai da ma shi ayyukan shi sun fi mai da hankali ne akan maganar tallafawa talakawa
ni da abin da nake yi nawa kamar tsayan sanata na dan tallafawa mutane banda aiki na majalisa mi do ka ni abubuwa aikin majalisa to ɗan taimako da ake da gefe to ina yin abubuwan da suke ta talaka sosai ni kuma na taso cikin talakawa za a zo da sassafin an mutuwa a zo a ce an mutuwa ba likafin nan za abin nan mutum za ka ga an mutuwa an zo ana karo karin kudin da aka yi likafa ne an je makabarta a rasa ma tukunya da za abin nan mutum mutane su yi tsirko tsirko ana neman a jiya neman tukwane za abin mutuwan nan to na ga bariya nake ba mota na siya nake rabawa 'yansu masu babbar riga ba don na sai likafa ne yanzu na sai tukunya kunya guda kuma ba ta da yawa ma Andresa 300 wani abu nasiya da kuma kafani 9000 da wani abu bandar akai gidajen limamai akwai gidan masu unguwa saboda an mutu ba sai an ji ana karo karo ba mun da wannan kuma na sai subutacin gawa mana ba ai to talaka ya je ba lafiya asibiti an masa mutuwa ba ka da naira 2000 zaka ci abinci a gidanka ina kaga 20 da zaka dauko mota haya a daukan magawa a kai ma gida idan ka ga naira 7000 zaka sai yaji za a tsira ina kaga naira 4000 ko 5000 da zaka ta kwanan da zai yi babu niya da mutuwa amma ka ba ka abin da abu sai abinci dan kai ne irin wannan da sai wannan abubuwan na bayar kuma wannan farawa ne
tutun da zamu yi bacci muku kenan cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mai sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kullun kwanan duniya fa kwanakin da aka cefe musu ne ke kara zaizayewa domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1113 ne su yi sallamar sakin kurin da suke ta faman kara kankamewa kuma madadin dukkanin abokan aiki musamman dai Haruna Shehu Mararban Jones da Murtala Faruk Sanyin na dukkanin su a Washington sai Sulemu Minu Barman Jamhuriyar Nijar da kuma Mustafa Nasir Batsarin jihar Niger sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daban-daban akan abubuwan da ke faruwa ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirye-shiryen in gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya
a gaida na Ikara yanzu kuma sai na ci har Juma'a
Assalamu alaikum sunana Halliru Abdullahi Maraya mazaunin Kaduna Nigeria nasihata a wannan juma'a ga dukkan yan uwa shine mu rungumi aqidar taimakon juna a game da halin rayuwa da ake ciki yanzu wato tsadar rayuwa sannan mutuna cewa wannan taimako in zamu yi shi kada mu lura da kowane irin bambanci dake tsakanin mu da wanda zamu taimaka ko addinin mu daya ko kasar mu daya ko mu ba daya ba ko garin mu daya ko garin mu ba daya ba ko kabilan mu daya ko kabilan mu ba daya ba in dai mutum mutun ne muna da halin mu taimake shi idan muka taimaki bayin Allah babu shakka Allah zai taimake mu Qur'ani yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya ku mu'minai idan kuka taimaki addinin Allah da bayin Allah to Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da digadigan ku musamman akwai mutane waɗanda yau ba su da ayyukan yi masu aikin yin kuma albashin su saboda halin tsadar rayuwa da ake ciki albashin nasu baya isa sannan manoman mu kuma da yawa ba sa iya zuwa gonakin su saboda halin rashin tsaro da ake fama da shi a wasu wurare saboda haka abinda zai fitar da mu a wannan lokaci shine mu rungumi aqidar taimakon juna kowane mutum dan uwan mu ne domin mu da shi ƴaƴan adam mu ne da Hawwa'u Allah subhanahu wataala ya ba mu nasara ya zuna da mu lafiya a duk inda muke kada mu manta cewa halin da mutum yake ciki wanda ya cancanci mu taimake shi a yanzu idan muka ki taimakon shi Allah subhanahu wataala zai iya jarabtar mu da wannan hali idan muna ganin muna da aiki yanzu mu mun tsira Allah yana iya jarabtar mu rasa aiki ya zama ne mu ne zamu rika neman taimako Allah subhanahu wataala ya kiyaye saboda haka akan kowane hali dai mu taimaki dan adam wasu wurare ko da susa zaka yi sai mutun ya dace kuɗi zaka bashi wannan yana nuna tsananan kuncin rayuwa da mutane suke fama da shi Allah ya zonar da mu lafiya Allah ya sa mu cika da imani
so madalla to ma sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kafin mu karkare shirin bari mu yi amfani da wannan dama mu taya iyalan marigayi sarkin Zamfara Anka Muhammad Faringani da na marigayi Alhaji Muhammad Gaduruwan Dorawa murna dauran auren ƴaƴansu Umar Abubakar Abba da Sarayya Abbas Anka wanda za a daura a yau Juma'a a masallacin Juma'a na gada biyu Gusau jihar Zamfara Allah ya bada zaman lafiya amin har ila yau muna taya murna ga Honorable Musa Shehu Ridda da aka fi sani da Musa SPP akan natinsa sarautar walin arewa da sarkin arewar riba Musa Dauda ya gudanar a yau Juma'a da misalin karfe 9 na safe a fadarsa da ke garin Riba ta jihar Kebbi. Allah ya kai ruku kuma ya jagora, amin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalma ki garba da yake ni gabatarwa, sai kuma Daji Balawe daidai da ta mana sauti kuma ya bada umarni, kuma injiniyan mu ne yanzu Jim Cook Muhammad Hafiz Baballe yake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.